To masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wa jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 10 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Rasha ta ce tana shirin maida martani kan sabon takunkumin da Amurka ta saka mata dangane da zargin amfani da makami mai guba a Burtaniya. An tuhumi shugaban ƴan adawan ƙasar Zimbabwe da laifin tanzara jama'a a lokacin zaben da aka yi a makon da ya gabata. Sannan jami'an Falasɗina sun ce sun cimma wata matsayar tsagaita wuta da Isra'ila. Za ku ji me Isra'ilan ke cewa kan wannan matsaya.
To kanin labaran kenan. Shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ya lashe takobin kare Najeriya da kuma ƴancin ɗan adam a jawabinsa na farko. To ko me kungiyoyin raji ke cewa?
Ya faranta wa jama'a saboda akwai mutane da yawa wanda suke tsare da ba a san inda suke ba, wayansu ma ba a san suna raye ko kuma sun mutu da sauransu ba haka.
Za kuma aji cewa yayin da har yanzu akwai masu jinkiri wajen rajistar yin zaɓe, wasu 'yan Najeriya sun zaburo. Ko me yasa?
Saboda in zaɓi abin da nake ganin zai kawo wa ƙasa ta tafiya ta cike isa.
Haka kuma Jummai Alina tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Shafa jira mina shi da kan kun kuma kasa mata da kan go da tayi wannan tsara da ha ce ha ba da hannun dauki mutan sami su da dai kasu su ne sa su bi na bani an tuje da gubar ake yana kai zamu yi da rai ya zuwa kan ganga wanda zaman da kimi a ma ta koyar farfada su raka wa ba wannan sabon tuku kidan da ayyukan gaji su sai da Dr. Boys da na shi su tare da aldiya da su yake gona kai har da kawai su wanda su har kun tin abin da uku a ralami yamin wannan karun dunya ne almutu ta shiga wa su shin ga musulmi aka habiya daga wata wata kanya yayin kuma da wani yawo da kakar su cida dan sun nuna ne yara asibiti jaja wanda sanar da saga ta sa ba sa kuka yayin da su yi tabbari ka sun jaka musu dauki Amurka dai na gunda kan da su yin ki labanta wanda ke aikakaitar ita wayi na yamin da ke san goyen bayan kasar. Mai magana da yana karkokin wajen Amurka Heather North ta ce sun yi na'am da suka ce za su binciki wannan lamari kuma suna samun haɗin kansu. An tuhumi shugaban ƴan adawan ƙasar Zimbabwe Tendai Biti da laifin tunzura jama'a wajen tada husuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar mai cike ruɗani ba bisa ƙa'ida ba wanda aka yi a makon da ya gabata. Yayin da ya isa kotu a Harare babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, Biti wanda tsohon ministan kuɗi ne ya ce za su ci gaba da fafutuka. Amma yau da Biti gida daga ƙasar Zambia mai makwabtaka Zimbabwe inda ya je mafaka bayan da hukumomin Zambiyan suka ce suka ƙi amincewa da buƙatarsa ta zama a ƙasar. A wani labari na daban kuma wata sabon jam'iyyar adawa Afirka ta Kudu ta nemi gwamnatin ƙasar ta kore dukkan bakin da ke zaune a ƙasar. Tana mai ikirarin cewa su ne suke aikata duka tare da haifar da matsalar rashin aikin yi. Sunan wannan jam'iyyar African Basic Movement. Ran nan ku ne nan sa Hausa na mu da aka bani Washington DC. Jami'an Palestine sun ce kungiyar Hamas ke mulkin yankin Gaza ta cimma wata tsagaita wuta Isra'ila a lokacin bangarorin biyu ke gabda fantsama cikin yaki. Da talabar mallakar Palestinawa da Hamas ya ce an cimma wannan matsaya ce bayan shiga tsaye da Masar da wasu shugabannin yankin suka yi. Wani jami'in Palestine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa bangaren su zai mutunta wannan shi tsagaita wuta muddin dai Isra'ila ita ma ta yi hakan. Ita dai Isra'ila ba ta ambaci cewa an cimma wata matsaya da Hamas ba, amma wani jami'in ta dini da kada a bayyana sunansa ya musanta cewa an cimma wata matsaya. Aji Alamis, Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu, gana da jami'an tsaron ƙasar bayan da Isra'ila da Hamas suka kwashe kusan lokacin dare suna harba kamar roka. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya tsaron Amurka da ake kira Pentagon ta fara ɗaukar sabbin makai ƙirƙiro da rundunar soji ta sararin samaniya nan da shekara 2020 don zama cikin shirin domin ba da iya tasowa a gaban daga. Yayin jawabi a matsayin ɗan tabbata ji Alamis Pence ya ce kuka yayi da zarubuta wata babbi a tarihi da karamu domin su zauna cikin shiri zuwa fayin daga na gaba lokacin da Amurka za ta kafa dakarun da samaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha kiran da a kafa wannan runduna ta sama jannati a matsayin wani sabon reshen soji domin Amurka ta samu damar mamaye sararin samaniya. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa na Twitter,
Sanata Brian Schatz dan jam'iyyar Democrat mai wakiltar jihar Hawaii ya kwatanta wannan batun na kirkiro da dakarun a matsayin shirbe. Wata girgizar kasa mai karfin maki 6.2 ta fada wa yankin tsibirin Lombok da Bali na kasar Indonesia a jiya Alhamis. Lamarin da ya sa mutane suka shiga cikin yanayi na dimuwa bayan girgizar kasar da ta auku a ranar Lahadi a yankin wacce ta halaka sama da mutum 300. An ga jama'a a filin tashin jirage na kasa da kasa da ke yankin Bali suna ihu suna gangarawa ta matakala mai amfani da lantarki tare da yin guje-guje a babban ɗakin jira na filin tashin jiragen. Jami'ai sun ce tushen burbushin girgizar kasar akan doron kasa ne kuma babu barazana aukuwar bala'in ambaliyar tsunami.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a yayin da wasu kungiyoyi ke uzuri ma tsohon shugaban hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya da aka sallama sabon shugaban hukumar Mr. Matthew Sefaifa ya kira taron manema labarai a karan farko inda ya lashe takobin kifi ta muradun Najeriya da tsaranta gaba da komai tare kuma da kare yancin dan adam. Daga Abuja ga wakilin Hassan Mai da kaina da cikakken rahoton.
Nigeria comes first, the peace and security of this nation comes first.
Mukaddashin babban daraktan hukumar tsaron farin kaya ta DSS na Najeriya kenan, Mr. Matthew Sefaifa, ke magana yayin taron manema labarai na farko bayan ya shiga office. Inda yake jaddada cewa shi asalin tsarinsa Najeriya ce ta farko. Samar da zaman lafiya da tsaro su ne babban abin da zai sa gaba a halin yanzu. Za mu yi iya ƙoƙarinmu wajen kare jama'a. Za mu ke gudanar da aikinmu cikin tsarin doka, yayin kuma da za mu ƙarfafa ƙoƙari wajen tattara bayanan sirri, tantance su don tsare Najeriya. Yanzu muna cikin tsarin demokuraɗiyya ne. Don haka daga yanzu za mu ke gudanar da dukkanin aikace-aikacenmu bisa ka idoji irin yadda ya dace da tsarin demokaradiyya da kuma dokoki. Director General na hukumar ta DSS, Mr. Matthew Sefaifa, ya kuma ce zai duba tsarin da ake bi a baya, irin yadda hukumar ke tsatsare mutane ba bisa ka'ida ba. Masana irin su Dr. Kwalisha Tima na marabala ne da wannan mataki.
To wannan gaskiya magana ne wanda ya faranta wa jama'a, saboda mun san cewa akwai mutane da yawa wanda suke tsare wanda ba a san inda suke ba, wayansu ma ba a san suna raye ko kuma sun mutu da sauransu ba haka. Yalan mutanen da suna ta neman mutane amma ba a san inda suke ba. A tabbatar cewa duk wanda dai ake tsare da su ba a kan ka'ida ba, kamar yancin kwanan ma dan jarida wannan John da aka ibere wanda aka fito da shi bayan shekaru biyu tukunnan ma aka fito da shi aka tantance a inda yake. A shekaru biyun da ya zauna dinnan ma ko iyalinsa ma ba san ma inda suke da sauransu ba. Haka kuma mutane da yawa haka wanda kawai dai an zo an kama su dan cika a ga ko su waye ne wanda suke hannunsu a tabbatar cewa wanda ya san cewa ya yi laifi a kawo shi kotu, wanda kuma ba a samu wani laifi da aka same shi ba a nemi gafara a wajensu kuma a biya su diya akan yanda aka zo aka rike su ba tare da wani dalili ba.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, to har yanzu muna birnin Abuja, inda a yayin da wa'adin lokacin rijistar masu kada ƙuri'a ke karatowa da yawan 'yan Najeriya ke ƙara azama wajen rijistar. Hawa Umar Gareki.
Kasa da mako biyu gabanin rufe rajistar katin zaben 2019, an samu karuwar mutanen da ke zuwa tashoshin rajista domin samun katin. Na zagaya tashoshin don ganewa idona, inda na gamu da wasu da aka yi wa rajistar.
Sunana Zainab Aliyu, ina da shi permanent voters card magarini. Katin zaben ya kawo mun less stress, saboda yanzu kin gani ba sai na je na bi layi ba, zan iya zuwa in je in voting abu na ba tare da sai na yi PVC ba, because already ina da shi.
Sunana Sani Muhammad Awan, na yi katin zaben
yanzu anan Usaizon 3.
Kafin yanzu ka taba yin katin zabe?
Na taba yi tun lokacin mulkin Obasanjo na ito da ya bata, kuma sai yanzu ake sabo shine nazo nayi yanzu.
Menene muhimmancin katin zaben nan a wurinka?
Na yi shi ne saboda in zabi abin da nake ganin zai kawo wa kasa ta tafiya ta, shi yasa abin da yasa nayi shi kenan.
Kawo yanzu fiye da mutum miliyan 11 ne suka mallaki katin zaben tun daga fara tsarin rajistar da hukumar zaben INEC ta bullo da shi a watan Afrilun bara. Aliyu Bello shine kakakin hukumar.
Tun daga watan Afrilu har zuwa karshen shekarar da ta gabata din an yi mutane miliyan 3,500 ne rajista. Amma a shekarar bana da aka fara wannan aiki daga watan Janairu zuwa yau, adadin mutanen da aka yi rajista ya kama miliyan 7,527,122, wanda in ka haɗa adadin shi zai mai da kai kan adadin da an gabatar na farko. An yi mutan al'umman Najeriya miliyan 11,488,622 rajista. Wannan gagarumin aiki ne da hukuma ta fito da shi domin a samar wa 'yan ƙasa damar zuwa kura a zaben 2019 idan Allah ya kaimu.
Sai dai kuma duk da tururuwar da ake yi wajen mallakar katin zaben, wasu daga cikin 'yan ƙasar sun nuna halin ko in kula.
A sunana Abubakar.
Ka yi katin zaɓe?
A gaskiya ban yi katin zaɓe ba. Kasantuwan shekarun da suka gabata na yi katin zaɓen, kuma wanda kamar kowa da ya sani a ƙasar nan yanda katin zaɓe ake bin dogon layi da kuma cin lokaci kafin a yi shi. Na yi kuma daga baya aka zo aka ce ba a ga katin namu ba. Sannan kuma kin ga mutum ba zai ba aikin da yake ba, ina ganin cewa ko ka yi duka ba wani abu ne mai muhimmanci, kawai na ga dama kawai garin kyale shi. Na bi layi wancan lokacin, kuma sannan na ƙara kuma ma na sa ko in ga cewa bari in ƙara yin katin zaɓen ilan wata sa'a ta, kuma na zo na ga wajen dai irin dai bata canza zani ba dai har yanzu. In kin duba za ki ga zaɓen ma ana yi ne, ni ma muna ganin kamar babu wani sakamako mai kyau.
Sunana Habiba Mima Yakubu. Tun lokacin da nake shekara 19 ne kokari na samu wannan katin. Bayan an dauki sunan mu, an dauki komai, sai aka ce mu ba a samu namu ba. Tun da safe ban manta ba muka je wannan gurin, amma bamu samu ba. Tun a lokacin sai na ji raina ya fita daga yunkurawa nemi katin zaben.
Duk wannan dai na cikin shirin babban zaben Najeriya ne a watan Fabrairun baɗi. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Hawwa'u, to ko me ake ciki game da zaben cike gurbi na sanata da za a yi gobe a Bauchi gobe Asabar?
Domin tabbatar da nasarar gudanar da zaben, hukumar zabe ta INEC ta shirya kwamishinan yan sanda mai kula da ayyukan zabe daga headquarter option yan sanda a Abuja. Ya bukaci 'yan siyasa da su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro.
Muna kiran haɗin kan kowa da jami'an tsaro da duk wanda yake da hannu a cikin wannan zaɓe. Kuma kowa ya gargaɗi maibiyansa a bi doka. Idan aka kiyaye doka, insha Allah za a yi abin nan cikin kwanciyar hankali. Amma ba za mu yarda da wani wanda yake zai kawo tashin hankali ba a wajen wannan zaɓe.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kam bari mu za ku ɗaga gefe guda, Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kuna lafiya, nake kuma farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan, Dr. Muhammad Lada, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara da wasikar Attahiru Hashimu garin Yarima.
To
a can karamar hukumar Gasolcan jihar Taraba, Najeriya. Yace da gaske ne wai lemon kwalba na Sprite yana ƙara ruwan jiki, musamman ma idan aka haɗa shi da pure water aka sha.
Ha, to wannan ba gaskiya bane hajiya. Wannan wani kakiro wannan amma nan ba gaskiya bane.
To tamfi ne ko?
Tamfi ne. To ina sai kara abin da sha ruwan shi kawai ba wani.
Yawa ba wani hadi da lemon kwalba ba.
Lemon kwalba wannan lokaci a illa yake ya ci ba shi da amfani ba.
Gaskiya don gas din da ke ciki ba?
Gas din kuma da sugar yayi yawa a ciki.
Tare da fatan Malam Atahiru Hashimu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da ka mana. To likita sai kuma tambayar ya hayya Dannu Azare a can jihar Bauchi.
To
yace yana son ka mishi bayani akan wankan jego da mata musamman na karkara ke yi idan sun haihu. Wai shin yace wankan jegon nan wani amfani yake da shi ga macen da ta haihu ne?
To wankan jego dai Hajiya ba shi da wani amfani.
Kuma
yadda muka bayyana domin kin san yawanci lokacin wankan jego din nan za a sa ruwa mai zafi tafashashen ruwa kuma ba a tana wanka da tafashashen ruwan kuma ta shan kunun kin san kuma za su sha kuma kunun kanwa duk a hada
abu ma mai zafi yaji da sauransu
duk a hada to wannan illarsa shine Hajiya na farko za a iya samun ciwon da mata za ta iya konewa ko ya kokone jikinta waɗansu kuma in ba su sa da shi a sha abubuwan kuma da zafin nan yana sa hawan jini to waɗansu mata wanda wani abu da ake kira eclampsia wanda mata waɗansu kafin ma su haihu sai ga hawan jininsu ya tashi sosai to wannan suna wannan lokaci kan hawan jini yakan tashi sosai domin abubuwan da ake hada musu ita sha bayan suna cikin wannan zafin to kuma lokaci in ba a sa ba kuma in kwana ya ƙare wani yana iya halaka su ma sai zuciyarsu da yana aiki
a aikin likita dai wankan jego ba shi da amfani
ba shi da wani amfani Hajiya
to
wannan al'ada ne da ya kamata mu daina
da an ko dade ana yi
eh an dade ana yi to da wuya musamman a karkara yanda kuma kin san yanzu nan ma a karkara in mace ta haihu nan ma sayan ita ce da menene duk waɗannan kuma kuɗi ne kawai ake kashewa na banza kawai
wasu kuma ma ka san bayan an yi wankan za a tara mata garwa shine a daki in ta zo
eh
kuma ta shiga cikin zafin
eh to wannan ba shi da amfani Hajiya
to Allah Allah ya sa mu gane
amin amin Hajiya
to shi kuma Malam Aminu Kano Maida a can karamin hukumar Garko
to
yace me ya kamata mutum yayi ne koko wani mataki mutum ya kamata ya dauka idan za a jajininsa a karawa wani
to abinda ake so da yan mutum kafin a jajin mutum na da lafiya kware da gaskiya Hajiya
to
kuma mutum shekarunsu su fi 17 yawanci haka ake kuma bai kamata ka bada jini ba in kana da kaman ciwon sankara na kaman AIDS din nan
eh
da kuma irin
kanjamo kenan
ko kuma kai mura ko kuma ce da ta haihu ko kuma kana da irin sankaran jini duk wannan bai kamata ka bada jini amma in dai kana da lafiya kare da gaske in ka za a dubi jininka sai ka za ka iya bayarwa Hajiya
likita kamar a nan kasashen idan mutum ya je za a dubi jinin shi da farko wani irin gwaji ma ake mishi tukunna
da farko za a tambaye ka kamar a nan kasashen in ka je inda akwai kamar irin in ka je kamar kasashen mu akwai malaria kai ka samu ciwon malaria to wannan za a jira sai kai kamar watanni kafin su dubi jininka domin shi wannan kwayan cutar yana cikin jikinka kuma za a tambaye ka kana da irin ciwuka din nan wanda na bayyana kamar irin
su kanjamau su typhoid da sauransu
hepatitis ko kai mura ko yanzu to duk za a tambaye ka waɗannan tambayoyin sannan za a gwada jinin sannan a diba
to bayan aka maka wannan tambayoyin kuma akwai wani gwaji da za a maka kafin a ja jinin naka
a ba wani gwaji in dai kana da lafiya kware ba wani gwaji da za a yi
to bayan an dubi jinin akwai wani abu da ake yi ne kafin a adana
eh yawanci akan sa wani abu da yake hana shi daskarewa sannan za su je su bincika komai da ke cikin jinin kafin su ba wani
yawwa wato za a tabbatar ba mai dauke da wani lahani ba
mai dauke da wani lahani ko da yake ka ce masu sun yarda da kai amma dole akan gwada a tabbatar ba abin da ke ciki da zai sa wani ciwo ko wani abu aka ba wani mutum daban
yawwa likita ka ce bai kamata macen da ta haihu ta bada jini ba ita kuma me yasa
ita to da haihuwa din nan kin san ta riga burin haihuwa din nan mace jini da yawa kan fita
eh
to saboda haka ba a cika so ba da kaman da ta haihu bai kamata ba da jini ba eh abin da yasa kenan
to
eh amma bayan ta dan jikin da ya dan ƙara ƙarfi za ta iya bayarwa
to
eh
to sai kuma wasiƙar Dauda Musa a can Dandume jihar Katsina
to
yace wani irin nau'in cuta ne ke sa tsage guda na kan mutum ya rika ciwo, yana nufin kila gefe guda kenan yawa ya rika ciwo, wani lokaci ma mai mutum ya ji kamar ana saransa da wani abu a gefen wurin da yake masa ciwo.
Akwai waɗansu suke ciwo sai ga kamar ƙari ɗaya kawai ke ciwo,
to
za ga wannan yana wani daɗi. To irin wannan akwai waɗansu jijiyoyi ne da ke jikin ƙwaƙwalwa ko cikin kan mutum suke yanda suke buɗewa kuma suke sa wannan, ana kiransu kamar tension headache da irin abubuwan nan. To waɗannan in dai kana da irin wannan ya kamata kai sauri ka je wani likita. Waɗansu suna da wannan domin akwai waɗansu suna da wani ciwo da ake kira aneurysm. To in kana da irin wannan wani lokaci yakan sa ka rinka gani ka rinka jin irin wani ciwo, amma wani lokaci kawai ciwon idon kan ne yake da tsanani da yawa haka da ke kawo wannan. Amma in kana da wannan ya kamata ka je wani likita a gwada ka, domin wannan wani lokaci yana da illa ƙwarai in dai shi irin wannan da na ce ne.
Akwai
ka je a duba.
Akwai rigakafi?
Wannan rigakafi sai an tabbatar da abin da ke
faruwa.
Inda aka tabbatar da abin da ke faruwa za a iya baka magani ya rage tsananinsa. Amma kamar kasashen nan akwai wata jijiyan da ke kan mutum lokaci sai ta ƙara girma. To in yau ne ya faru wani lokaci sai an shiga an sa wani abu da zai rage girmanta a nan kasashen.
Wato dai sai an yi gudanar da bincike a
gaban. Sai an yi gudanar da bincike. Wannan za a sa wani abu ne ta jijiyan wuyar mutum har ya je cikin ƙwaƙwalwar wani lokaci, haka ake yi.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To.
Ya ce wai mata masu juna biyu wasu za ka ga sun daka yaji irin na barkonu suna sha ba ji ba gani musamman yara mata. Ya ce shin shan irin wannan yaji bai da wata matsala ga jaririn da ke cikinta ko kuma barazana ga lafiyar ita mai juna biyun?
To inda tana illa shan yajin da yawa haka wani lokaci cikinta zai rude, amma wani illa ga ita ɗan da ke cikin ba wani illa da zai same shi, amma ita kanta cikin da zai iya ruɗe ta mata ciki ko kuma lokaci ya sa kamar irin inda tana da gyamman ciki wani lokaci zai iya ƙara tsanani ko kuma tana da ciwon ciki zai iya tsanani.
Amma ba abin da zai samu jariri.
Ba abin da zai samu jariri.
Kuma ka san wasu matan dama kowace ciki yakan zo mata da nashi kwaɗayin.
Waɗansu mata suna kwaɗayi. Waɗansu kwaɗanta kenan, irin waɗannan matan kwaɗansu kenan.
Wato ita yaji kawai take
so. Amma wannan ba zai wani abu ɗan da ke cikin yaji.
To sannan kuma sai ce shin ko mace mai shayarwa da ke da jariri bai yi kwari ba ta sami ciki, shin wannan cikin nan da ta yi zai jawo wani lahani ko kuma ta daina shayar da yaron ko ko yaya?
To wannan in dai tana shayar da yaron tana ciki ba an illa in tana shayar da shi, amma an tana suna wani tsoron akwai wani abu da zai faru ne su je wani likitan su a duba a tabbata, amma bai ba an illa da zai faru Hajiya.
A saboda haka kawai ta ci gaba da shayar da yaron
kenan. Ta ci gaba da shayar da yaron.
To
domin nonon ta da yana da amfani kwarai ga jinjirin.
Ka san wasu da an yi ciki din nan sai a ce a yaye yaro.
In dai za ta iya ya kama ba wani illan da zai faru Hajiya.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Idris M. Idris daga can da Maturu.
To
shi yana so ne wai ya san me ke kawo yawun barci ne, wai mutum yana barci kuma sai yawu ya ta fitowa tararra, akwai magani?
To Hajiya, in dai mutum yawu din yana fitowa kaɗan kaɗan ne mutum na barci din, to wannan ai ba wani illa. Amma in abin yana fitowa ya ji kafilan shi da komai yana yawa haka da yawan yana bacci din, to ya kamata jiran likita akwai wani abu da ke faruwa za a iya bashi magani da zai rage yawansa. To amma dai inda yanda ya bayyana wa ɗaya bayyana likita za a iya taimakon shi Hajiya.
Wato a takaice dai mai kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan nan in ya je gun likitan shi sai ya bayyana mishi.
Sai bayyana mishi haka za a iya taimakon shi Hajiya.
To likita akwai likitoci na musamman da zai gani ne ko kuma kowane likita in ya gani zai bashi wannan bayanin?
Yawanci zai iya zuwa wurin likitan shi, kowane likita zai iya taimakon sa, amma in ya tsanani babban daga akwai da suka gwaninta kuma akan abubuwan kan ido da kuma abubuwan da ke kai da idanun mutum. To amma likitan shi zai iya zuwa likita kowane likita, amma in bai samu ba a samu nasara ba to sai je wurin waɗanda suka gwanince akan abubuwan kan ɗan adam da baki da hanci da sauransu, za a iya bincikawa sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To har yanzu dai muna kan batun yawu ne.
To
me yasa za ka ga wasu maza na yawan zuwa da yawu ne? Ya ce akwai wani mutum da suke yawan zama da shi za a ga yana ta yawan zubar da yawu cikin akalla din minti 5 sai ya zubar da yayu. Wanda ya wannan tambayan ku shine Malam Yusufu Yishau daga can jihar Kaduna.
To inda mutum na zubar da yawu haka da yawa to akwai wani illa,
akwai matsala ko
faruwa? Eh, akwai matsala domin kin san a cikin bakin mu akwai waɗansu abubuwa kwayan halitta da ke fitar da mu yau da yawa. Inda nashi na fitar da mu yau da yawa inda ya ba shi da kima haka da yawa haka, ya kamata ya je wani likita a duba domin akwai waɗansu miyon yana fitar da yawa haka, akwai magani da ake bayar rage amma dole ya je a duba.
Sai an yi bincike za a gani ko?
Eh, za a gane.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin yadda Allah za mu dawo domin gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa tana shirin maida martani kan sabon takunkumin da Amurka ta saka mata dangane da amfani da makaman guba da ake zargi ta yi kan wani tsohon jami'in leƙin asirin Rasha da 'yarsa a Burtaniya. Moscow ta kwatanta matakin a matsayin haramtacce, tana mai cewa ba ta da hannu kan lamarin da ya auku cikin watan Maris, inda aka sami Sergey Skripal da 'yarsa Yulia dukkansu biyu sun suma akan benci a birnin Salisbury na Burtaniya. An cutar da su ne da gubar da ake kira Novichok, wacce aka kera a zamanin da ƙasar take tarayyar Soviet. Ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan agaji irin su Save the Children da Doctors Without Borders suna ci gaba da nuna matuƙar fushinsu tare da yin Allah wadai da dakarun da Saudiya ke jagoranta wajen kai hare-hare akan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka halaka akalla mutum 43 a ranar Alhamis a Yemen, waɗanda akasarin su ƙananan yara ne. Akalla mutum 60 ne suka jikata baya ga waɗanda suka mutu. Ɗaya daga cikin makaman masu linzami da aka harbo ya faɗa akan wata motar bus ɗauke da ƙananan yara yayin da suke komawa gida daga wani yawon shakatawa da makarantarsu ta shirya. An tuhumi shugaban 'yan adawan ƙasar Zimbabwe Tendai Biti da laifin tunzura jama'a wajen tada husuma da kuma ayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar mai cike da rudani ba bisa ka'ida ba, wanda aka yi a makon da ya gabata. Yayin da ya isa kotu a Harare babban birnin ƙasar ta Zimbabwe, Biti wanda tsohon ministan kuɗi ne ya ce za su ci gaba da fafutuka. An maido da Biti gida daga ƙasar Zambia mai makwabtaka da Zimbabwe, inda ya je neman mafaka bayan da hukumomin Zambia suka ki amincewa da buƙatarsa ta zama a ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da Salamon Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injinin mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.